Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu leka jahar Niger inda aka samu hasarar rayukan wasu zaratan sojojin Najeriya da kuma mabambantan ra'ayoyi da ya biyo bayan hatsarin wani jirgin saman sojojin saman Najeriya da ya debo mayakan da suka ji rauni a fafatawar da dakarun ke yi da 'yan bindiga dadi a jihar ta Niger.
Har boko haram suna na sun kafa tuta a takarar jiya ne an bani wannan report. To idan kuwa sun kafa tuta wannan yankin sai gashi a sake zuwa a sai a dinga sun bindige wannan jirgin sana zuwa ga ya muna waya tracking ne kana ga zan wayar da wannan maganar.
Ko nauyi ne mashi yawa shine ya fata wai wani ya buge shi bara. Duk labarin da ake ji a cewa ya buge shi ƙarya ne.
Muna ganin zaman lahiyar suna ƙara ƙaurace muna a ce dan bindiga wanda an san shi an san mazamni ne an san ayyuka ne an san kuma inda yake kare kaina a ce yayi kwanton bauna ga jami'an tsaro kusan 20 da wani abu
akwai kungiyoyi kaman na Boko Haram da sun kafa tuta a wajen to kaga wannan ya canza tunaninmu na cewa wannan abin fa ba a bashi muhimmanci kaman yadda ya kamata kaman yadda yake so ya mutsa rayuwar ƙasar gaba ɗaya ya wace ta
shi gwamna da yace bai yadda har boshi akai ba da bakin sa kuma ya yadda cewa akwai ƴan ta'adda kala biyu wanda kansu ma ya haɗe yanzu suna tafiyar da harkokin su tare
to madalla aika aikar ƴan bindiga dadi a jihar Niger na ƙarin zafi inda a wannan mako kwanaki biyu a jere ɗan bindigar suka halaka wasu zaratan sojojin Najeriya sama da 20 Mustafa Nasiru Batsari wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Niger ya aika da wannan rahoto
bayanai dai sun nuna cewa ƴan bindigar sun yi ma jami'an tsaron kwantan bauna ne a yankin Zangeru dake kan iyakar ƙananan hukumomin rafi da kuma wushishi duk a jihar Niger a daidai lokacin da jami'an sojojin ke kokarin hana ƴan bindigar wucewa da ɗaruruwan shanun jama'a da suka koro wani mazaunin yankin da ya bukaci a saka sunan shi ya ci a cikin dare wayewar garin safiyar litinin dinnan ɗan bindigar sun hallaka sojoji 13 yayin da tsakiyar ranar litinin dinnan kuma suka hallaka wasu sojojin guda 8
guda 21 kenan ga 13 ga 8
kuma duk a yanayi na kwanton bauna
duk a wannan yanayi na kwanton bauna
Sani Adamu na ɗaya daga cikin ƴan banga da suka fafata da waɗannan ƴan bindiga a yan kundu dake dab da garin da Zangeru har ma ya samu karaya a hannu a sakamakon bugun harsashi
ne sakamakon haduwa da muka yi da bandits shine wurin inda ake musayan wuta shine bude ya kama mu hannu ya karya mu hannu
kun ga barayin nan kun tada da su ne
eh mun ga su ido da ido duk komandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda dawo daga cikin
duka komandodin sojojin Garba Kundu na cikin waɗanda suka kai gawarwakin sojojin a asibiti biti ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali
da mu aka soke gawan a cikin asibiti daya bayan daya da yana mai tabbatar muka na cewa asibitin muka kwana
to nune kuke so hukuma ta yi
muna neman alfarma hukuma ta taimaka mana da jami'an tsaro
Alhaji Tanko Madaki shine dagacin Zangeru ya buƙaci kai agajin gaggawa akan wannan al'amari
su ka san hilalin dama su riga sun san cikin daji su ko sojoji baki ne a wurin nan kuma gashi ana ruwa ga duhu ba za su iya sanin wurin boyon barayi ba
shugaban karamar hukumar rafi Alhaji Usman Katako da ya ziyarci inda lamarin ya faru ga abin da yake cewa
waɗannan sojoji da suka rasa rayuwar su akan aikin su Allah ya ji kansu Allah ya rahama musu wanda kuma suka jikata cikin sojojin da ƴan banga Allah ya ba su lafiya wannan kuma itilai Allah ya kawo mana karshen shi da wuri
daga bisani dai wani jirgin helicopter na rundunar sojin Najeriya ne ya kwashi gawarwakin sojojin guda 20 a ciki akwai mai mukamin manjo da kuma mai mukamin captain
to ita ma rundunar sojojin saman Najeriya ta ce wani jirginta mai saukar ungulu samfurin MI-717 ya yi hatsari a jihar ta Niger bayan da ya debo wasu daga cikin dakarun da suka samu raunuka kakakin helicopter rundunar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ya shaida mana cewar jirgin wanda ya taso daga Zangeru a jihar ta Niger na kan hanyarsa zuwa jihar Kaduna yayin da ya samu hatsarin a cikin daji kodayake daga baya an yi ta samun rahotannin da ke cin karo da juna alal misali shugaban karamar hukumar Shiroro yankin da wannan jirgi ya hatsari Akilu Isyaku Kuta yace ƴan bindiga ne suka harbo wannan jirgi.
Ka san inda lamarin yake ciki, ka san mu a yanzu dai muna aiki da reporter da mutanen mu suka ba mu ne da zama a kauyukan. Tunda su muke wakilta a wurin. Ba wanda reporter da ko gwamnati ko wani abu ya ta dauko shi mu ce mu da ita ne zan mu yi amfani ba. Mu muka san da muke ji. A takaice mutanen nan na a wurin har boko haram suna na sun kafa tuta a takarar jiya ne an bani wannan report. To idan kuwa sun kafa tuta wannan yankin sai gace a sake zuwa a ce abin da sun bindige wannan jirgin sannan a zo a gaya muna waya crash ne kana ga zan waya da wannan maganar sai gane suka yi kwantan fauna da suka ganga tana zuwa kamar tana gani zata zo ta wurin su ne kuma ba wai zata zo ta wurin su bane amma da suka yi kwantan fauna tunda jirgin ya wuto daidai ta bangaren ita ma jirgin na hankali ta kwantan ba tunda ba dalilin da aka aika kai daga nan ba tunda sun da suka gani ko suka nufan mutu da tunda suna da kayayyaki da yadda zan ka da bomb su tashi a wannan yanki shiroro
To sai dai kuma gwamnatin jihar Neja Honorable Umar Muhammad Bago yace sam wannan jirgi ba harbo shi aka yi ba
jirgin nan ba jirgin yaki bane jirgi ne na daukan abubuwa helicopter ne kuma ya zo ne dauka gawakin sojoji da aka kashe a kasan Zungeru bayan ya tashi daga Zungeru ko nauyi ne mishi yawa shine ya fata wai wani ya buge shi ba duk labarin da ake ji a cewa ne ya buge shi ƙarya ne
to ko me masu sharhi ke cewa akan haka Professor Muhammad Tukur Baba masanin tsaro ne
gaskiya shi abin da cewa man na wannan karamar hukuma nake fada akwai abin kamawa a ciki akalla na cewa mutanen nan suna dajin nan sun kafa tuta kuma su karamar hukuma ta samu wannan bayani ne daga su mutanen da ke zaune a kayukan nan a wannan dajujukan da suka nuna lalle cewa suna nan akwai kungiyoyi kamar na Boko Haram da sun kafa tuta a wajen to kaga wannan ya canza tunanin mu na cewa wannan abin fa ba a bashi muhimmanci kamar yadda ya kamata kamar yadda yake so ya mutsa rayuwar kasar nan gaba daya ya wace ta don haka zamu koma da cewa ya kamata a bar duk wani abin da ake yi na abin nan na tsaro a fuskanci waɗannan mutane a dakile su a cikin lokaci takaitacce yadda mutane za su koma rayuwar su na zaman lafiya sannan kuma a ci gaba da yunkuri na raya ƙasa ta hanyar tattalin arziki ta hanyar ci gaba da sauran abubuwa to kage kamar irin wannan a ce ana da irin wannan a ƙasar mu sannan hukumomin mu da shugabannin ƙasa za su ma yi tunani kai wa wasu farmaki wai ba su demokradiyya mu ba shi muke yi ba demokradiyya na ƙasar nan sannan wai za mu je wani waje mu kai musu farmaki annan kuma ga irin waɗannan abubuwa da muke fama da su mutane ne da ba su da kayayyakin suna da kayayyakin aiki amma ba su da horo ba su da tsari ba su da shiri na jami'an tsaro na wannan ƙasa ya kamata gwamnati su sake tunani wannan abin fa shine bature yake cewa existential threat wannan abin nan barazana ne zai kawo ga rayuwar ƙasar nan gaba daya dan haka in muna so wannan ƙasa ta rayu a cikin haka ya kamata shugabannin mu su yi wani abu a kai hadda haka zamu ce inna lillahi kenan ga wannan abin da ya faru abin takaici ne na kwarai da gaske abin yin kuka ne gare shi da kuma fata su shugabannin mu za a gaya musu gaskiyan abin ba tare da an boye wani bayanin asiri ba
a gefe guda kuma ga abin da mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Professor Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ke cewa
a gaskiyar magana tabbatar da me ya faru da faduwar jirgi yana dan daukar lokaci kafin a iya bincike saboda shi jirgi yana da wato abubuwan da suke wato recording duk abin da yake ciki da inda maganganun da ake da shi da kuma abubuwan da suka faru da shi a lokacin da yake tafiya to idan ba wannan na'urar aka samu da take wato daukan duk wannan sautuna da yake ciki ba ba za a iya fitowa a tabbatar a hukunce cewa ga abin da ya samu wannan jirgi ba sai dai a irin wannan takaddama da ake yi za a iya bincike a ga cewa na farko dai me ya kai jirgin wannan wurin an neme shi ne ko kuma kawai a hanya zuwa wani wuri ne ya samu kansa a cikin wannan yanayi ya fadi na biyu za a iya bincika a ce to me ake yi a wannan wurin
shi gwamna da yace bai yadda har boshi akai ba da bakin sa kuma ya yadda cewa akwai ƴan ta'adda kala biyu wanda kansu ma ya hade yanzu suna tafiyar da harkokin su tare da wanda suke hakan ma'adinai na abin nan gold da sauransu da kuma masu satan shanu ko kuma masu sata shanun jama'a cha ana ma kwasan ma'adinan ne yanzu a dora akan shanu 200-300 ai inda za a yi da su aje a kwasa
a cewar shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya jihar Sokoto Basharu Altinegu yawo Isa na cewar wani al'amari fa abin takeici ne
wato al'amura yadda suka kasance ko suke faruwa wannan kasa na wadannan al'amura ne ɗan bindiga abin hauki ne takeici Malam Hassan al'amura ne wadanda koyaushe guwar UN Najeriya suna ƙara kariya koyaushe fata ainihin tana ƙara dushe muna muna ganin zaman lahiya suna ƙara kaurace muna a ce ɗan bindiga wanda an san shi an san mazamni ne an san ayyuka ne an san kuma inda yake kada kaina a ce yayi kwantum bauna ga jami'an tsaro kusan 20 da wani abu da horon kula da ainihin wasu jami'an sa kai domin kare al'umma ai kaga abu ne wanda yake cewa idan da wata kasa ce wanda ta sa abin da tsaron da ba da muhimmanci ga tsaron da daukar tsaron al'umma da muhimmanci babu shakka cikin wannan lokaci da yanzu an kadu kuma da yanzu ana gudanar da taruka da yanzu an fantsama kuma an lalabo waɗanda sun kai wannan abu amma wannan ba shine farko ba kuma wannan ba shine ƙarshe ba amma babban takeici daga cikin al'amarin irin yadda jami'an tsaro suka yi taro Sokoto shekaran jiya suka tabbatar da ainihin ana samun ci gaba kuma tsaron suna samuwa ba a yi awa 24 ba haka ta faru to ai kaga al'amari ne kuma wanda za a ƙara duba maganganun su ko kaki ko kaso dole kace da sake
Basharu Altine Guyawa Isa Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu dake jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Mainaka yana ke sallama da ku, mu kasance lafiya.